daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyo shi muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana, 3 na dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa inda za ku ji halin da waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa suke ciki a wasu yankunan Najeriya.
Kaga gonaki na ko sama da buhu 3 na shuka duk ya wuce ba abin da ya rage.
Sannan baya ga haka Salihu Garba zai shigo da shirinsa na da rashin tayi, amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Masu bukatar zuwa Amurka daga wasu kasashe 8 za su fuskanci wasu sabbin tsauraran sharuɗa a ƙarƙashin umarnin nan na haramta ma 'yan wasu kasashe zuwa Amurka wanda aka yi ma garan Bawul, wanda kuma shugaban Amurka Donald Trump ya sanya ma hannu. Sabon umarnin wanda zai fara aiki ranar 18 ga watan Oktoba ya shafi 'yan kasashen Chad da Iran da Libya da Koriya ta Arewa da Somalia da Siriya da Venezuela da kuma Yemen. Jami'an gwamnatin Amurka sun ce waɗannan ƙasashen sun ƙi su yi musanyar bayanai da Amurka kan batun ta'addanci da sauran batutuwa. Sanarwar ta daren jiya Lahadi ta ce wato ta zo ne a yayin da wa'adin umarnin da Trump ya bayar kan wasu ƙasashen musulmi shida ke ƙarewa kwanaki 90 bayan da ya fara aiki. Umarnin farko ya haramta ma 'yan ƙasashen Iran da Libya da Somalia da Sudan da Yemen zuwa Amurka sai ko idan akwai wata muhimmiyar hulɗa tsakaninsu da wani mutum ko kuma wani abu a nan Amurka. Nan da nan martanin ya biyo bayan wato nan da nan martani ya biyo bayan wato bayanan wato bayan umarnin na shugaban ƙasa Donald Trump, kama daga ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam zuwa sauran ƙungiyoyin da ke ayyukan taimaka ma 'yan gudun hijira, kuma akasarin martanin na suka ne.
Shugabar Jamus Angela Merkel ta ci wa'adi na hudu a matsayin shugabar gwamnatin ƙasar a zaben shugaban ƙasar da aka yi, wanda tun watanni uku da aka fara yakin neman zaben alamomi suka nuna yadda sakamakon zai kasance kenan. To amma jam'iyyar ta Christian Democrat ta samu ƙuri'u ƙasa da yadda aka yi hasashe a yayin da kuma jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ta cilla ta samu ƙuri'u fiye da yadda aksarin masu hasashe suka yi. Hasashen da aka fi yadda da su waɗanda alƙalmansu suka dogara ga bayanan da suka biyo bayan dab da kammala zaben na nuna jam'iyyar su Merkel mai mulki ta Christian Democrat Union da mai ɗasawa da ita a yankin Bavaria mai suna Christian Social Union sun samu kimanin kashi 32.5 na ƙuri'un, wanda hakan zai sa ta zama shugabar Jamus ta farko da ta ci wa'adi na hudu tun bayan yakin duniya na biyu. A da masu hasashe sun yi kiyasin cewa gamayyar tasu ta Merkel wato jam'iyyar ta CDU da CSU za ta ci kashi 36-39 na ƙuri'un, ganin yadda gamayyar ta CDU ta samu ƙasa da yadda aka yi hasashe da kuma yadda jam'iyyar 'yan ra'ayin riƙau ta samu ƙuri'u fiye da yadda aka yi hasashen. A ce nasara ta Merkel tamkar wata zuma ce amma mai ɗaci.
Aƙalla sojojin tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya uku ne aka kashe a arewacin Mali mai fama da tashe-tashen hankula, a cewar tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a ƙasar a jiya Lahadi. Tawagar ta MINUSMA ta ce motarta ta hau kan wani bom ɗin da aka ɗana a gefen hanya a tsakanin Gawo da ƙauyen Anifes. Harin ya kuma raunata wasu sojoji na kiyaye zaman lafiya su biyar. Babu wata ƙungiyar da ta ɗau alhakin kai wannan harin, to amma ya yi kama da irin hare-haren da ƙungiyar Al-Qaida kan kai. Faɗa tsakanin ƙungiyoyi daban-daban masu ɗauke da makamai a arewacin Mali, wanda kuma matattara ce ta masu rajin jihadi, abu ne mai aukuwa kulle yomin. An hallaka sojojin tabbatar da zaman lafiya sama da 100 a Mali, wanda hakan ya sa ya zama wuri mafi hadari cikin wurare 16 da sojojin Majalisar Dinkin Duniya ke aiki a fadin duniyar nan.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An bindige wani babban jami'in sojin Somalia a birnin Mogadishu da yammacin jiya Lahadi a cewar majiyoyin jami'an tsaro ga sashen Somalianci na muryar Amurka. Wasu bindiga dake da yan kananan bindigogin nan na pistol sun harbe General Muhammad Sheikh Ururu da wani da dogari. Yana suke tafiya gida daga masallaci a babban birnin na kasar Somalia a cewar shaidu. Maharan sun wuce General Ururu da dogarinsa sannan sai suka juya suka harbe su ta baya kamar yadda majiyoyi suka ruwaito shaidu na faɗi kenan. Dukkan mutanen biyu nan take suka mutu. Ururu wani babban jami'in sojin Somalia ne a cibiyar bayar da umarnin soji a Mogadishu. A baya ya zama mataimakin komandan gudanarwa na sojin Somalia. Nan take dai babu wanda ya dauki alhakin aikata wannan kisan. An yi imanin dai cewa mayakan Al-Shabaab na da hannu a irin waɗannan harahare da ake kaiwa kan jami'an gwamnatin Somalia. Labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a banda dai a Najeriya da jamhuriyar Niger an samu ambaliyar ruwa da ta yi sanadiyar rasa rayuka da kuma asarar dimbin dukiyoyi a jihohin irin su Niger da Kogi da Kebbi da kuma Benue sannan da wasu yankunan jamhuriyar ta Niger inda daban jama'a ke zaune a cikin kuncin rayuwa sanadiyar asarar da suka tafka. Daga Mina ga rahoton da Mustapha Nasir Batsare ya aika mana.
Malam Husaini Mustapha wani shugaban matasa ne a ƙauyen Akwano da ke yankin ƙaramar hukumar Agayen jihar Niger. Ya ce yanzu ba su da sauran komai na more rayuwa.
Gaskiya ambaliyar ta lalace mana gidaje da yawa saboda asali ma gonaki sama da 500 yanzu ya lalace.
Lakin da kuka nuna kayan abinci
duka da shinkafa da rogo da komai ya wuce ba abin da ya rage. Wallahi muna cikin yanayi wani yanayi da gwamnati ya kamata ya taimaka mana da wuri-wuri saboda gidaje ya lalace sosai. Kaga wannan garin mu, kaga gonaki na ko sama da buhu uku na shuka duk ya wuce ba abin da ya rage.
To amma a ɗaya gefen masana da masu nazari na ɗora alhakin ambaliyar ruwan ga jama'a da ke yin gine-ginen gidaje akan hanyar ruwan. Ibrahim Yakubu Tudun Wada da ya gabatar da wata kasida a wani taron wayar da kan jama'a da aka gudanar akan ambaliyar ruwan a birnin Kano. Yayi bayanin hanyoyin samun ambaliyar ruwa a cikin zantawarsa da abokin aiki na Mahmud Ibrahim Kwari.
Wato abin da muka gano shine akwai hanyoyi manya-manya guda biyu da yake kawo ambaliyar ruwa. Akwai abin da yake zuwa daga wanda ba mutum ne ya jawo shi ba, haka Allah ya tsara shi, wanda ake kira natural cause. Akwai kuma wanda mutum ne ya jawo shi, wanda ake kira anthropogenic cause. Saboda haka idan dai har kai gini a hanyar ruwa, ruwan nan fa yana nan ya san hanyarsa zai biyo. Saboda haka idan kai gini kaga za a samu ambaliya.
A can jamhuriyar Niger ma hukumomin kasar ne suka dauki mataki na gina wata katanga da za ta kare ruwan kogin Isa daga afkawa cikin gidajen jama'a. To amma babban jami'in aikin gina katangar Hardo Dare Sale ya shedawa Sule Mumuni Barma cewa an dan samu matsala bayan da suka fara aikin.
Aikin hamun dan fara mun kai meter 150 haka nan, sai suka tsaida mu suka ce a mu fa hakin mu ba mu gani ba, ba za a shiga gaba da yin aikin nan. To da wani ana ba mu kashedi muka gaya ma iko, muka ce to ga matsalan inda take. Muka yi reunion daya biyu ba a samu ba dai aka ci kan abu har ruwa ta zo.
A yanzu dai a nan jihar Niger mahukuntan jihar sun ce ko baya ga aikin wayar da kan jama'a sun dauki wani mataki akan matsalar gina gidaje akan hanyar ruwan. Alhaji Ibrahim Inga shine babban daraktan ba da agajin gaggawa a jihar Niger.
Da wannan abu ya faru, mai girma gwamna ya ba da umarni akan hukumomin da alhakin tsare-tsaren gidaje da birane na ganin cewa su binciko hanyoyin da za a magance irin wannan ba zai sake faruwa a jihar Niger ba.
Duk da wannan dai da dama daga cikin masu gidaje akan hanyar ruwan sun ci ba su da niyya ta barin gidajensu a daidai wannan lokaci kamar yadda Husaini Mustapha Akwanu ke cewa.
So koda mun bayyana ba wani taimakon da gwamnati ta zai shine yasa duk ba inda zamu yi mu tashi wajen fa sai dai taimakon gwamnati in ruwa ya wuce zai taimaka mana.
Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To gaida Mustafa da ita taro mana kan waɗannan rahotanni kafin mu je ga shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan waka. Wala yanzu karfe 3 na dare ne da minti 11 a nan Washington ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkamu da sake saduwa a filin da rashin tayi. Shirin da ni Salo Garba ke shiryawa nake kuma gabatarwa. Har yanzu muna kan batun adashi. Ga wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kori da ci gaba da firar.
Kun Allah. Mana dogar ba batun nan da kuka zo da shi sabon tsari zaka iya cewa kaman akwai yana tattare da kalubale musamman kai la'akari da yanayin mu da al'adun mu. Kun zo kun kawo wasu ka'idoji na rubuce-rubuce da za a yi, kun ce ma akwai zance na doka da sharuɗa da waye. Sannan har yanzu idan ka zurfafa bincike ko kuma zurfafa tafiya a yankunan karkaran mu akwai waɗanda yana ɗaya daga cikin zancen da sai na cike form nayi kaza nayi kaza shine yake tsorata su wajen hulɗa ma da hatta bankuna da suke na zamani misali. Baka ganin cewa kamar shigo da waɗannan abubuwan kuna da babban kalubale musamman a yankunan karkara misali.
Wato shi ita shi aikin wannan cibiya tamu shine na farko dai za ta hada kan masu sana'o'i da kuma 'yan kasuwa. Babban aikin mu kenan. Na fitar musu da hanyoyi masu sauki domin haɓaka kasuwancinsu da kuma sana'unsu. Alal misali, wato al'adar Hausawa suna son ka wayar musu da kansu da farko. In ka wayar musu da kansu da farko, inda za ka yi haƙurin wayar da kansa, malam Bahaushe zai karɓa. Wato, in aka samu matsalar ba samu wayewar kai ba, shi ne yake da matsala. Yanzu misali a mutumin da yake a Munjibar ko mutumin da yake a Tudun Wadaddan Kadi sai ka kirawo shi sai ka je sai ka ce masa ku zo zan muku training ko zan ba ku horo ne yanda ake yin amfani da sababbin hanyoyi ne yin adashi kuma zan koya muku zan ba ku kuma wannan horon zan ba ku kayan aiki ku je ku bude adashin nan yanda ake yi. Dama mu kokarin da muke yi a cibiyar mu shine mu haɓaka kasuwanci da kuma sana'o. To za ku zo mu ba ku horo mu ba ku kayan aikin ku je ku bude a karamar hukumar ku. Ku ci gaba da amfani da shi idan kuna da wasu matsaloli ku zo. Akwai wani abu alhamdulillah mun bude wani guri a cikin wannan cibiya ta mu wanda muke ce mishi kaman asibiti ne na kasuwanci da sana'a. Wanda muke ce mishi paid business clinic. Duk matsalolin da kake da shi na kasuwanci da sana'a in ka zo gurin yawa akwai likitoci su ne waɗanda ake ce musu ƙwararrun. Wato alhamdulillah wannan cibiya tana ƙarƙashin ita kanta ƙungiyar da take samar da take horar da su ƙwararru akan sanin akan sarrafa kuɗi da tana na shi su wannan cibiya tana karkashin shi, don haka bamu da matsalar misali in ce likitocin wannan abu, bamu da matsalar shi. Don haka duk mutumin da ya zo muka mai training, in a ƙauye yake ko kuma a karkara yake, in ya zo za mu yi mishi training, za mu ba shi ko kuma za mu yi mishi horo, za mu ba shi kayan aiki, za mu gaya masa yadda tsarin yake, za su je su yi register, in ba za su yi register ba su zo, mu za mu musu register da komai su je su buɗe a karkara su ci gaba da yi. Mu babban burinmu shi ne a samar da a haɓaka sana'o'i ga matasa da kuma samar da kasuwanci ga matasa, domin idan mun duba za mu ga muna baya sosai. To wannan dabaru da muka fito da ku, kuma wannan cibiya da muka fito da ita, dama mun yi ne domin mu haɓaka ciniki, kasuwanci da kuma sana'unmu wanda aka ban mu a baya. Wannan shi ne abu.
Don haka misali a wannan batu na adashi, kun yi la'akari da duk wasu abubuwa da misali za a iya ganin cewa, misali zan ji cewa kamar an zo min da sabon abu wanda ban saba da shi ba, wanda kuma an kira abin adashi.
To ai malam kwari, shi sa na ce maka, shi malam Bahaushe yana buƙatar ka waye mai da kai kafin ka zo ka ba shi abu. Mun fito da hanyoyi kala-kala na wayar da mutane, domin a yanzu muna ƙoƙarin mu samar da hanyoyin da za mu shiga waɗannan ƙananan hukumomi domin mu wayar musu da kai akan shi kanshi sababbin hanyar nan ta adashi, kuma mu nuna musu cewar fa ba fa yanda za a yi arziki ya samu baka tanadi jari ba, to jarin nan kuma ba zai samu ba, saboda mu amma al'adarmu da addininmu ba su yadda da irin waɗannan harkokin na banki ba, domin banki yana shan wahala. Saboda idan ka je za ka ga malam a arewacin Najeriya ba mu yadda da ka je ka karɓo bashi a banki ba, yawancinmu da yawa, sai dai in ka matsu ba yanda za ka yi. To shi sa muka fito da wannan hanya, za kuma mu fito da sababbin hanyoyi na yanda za mu wayarwa da mutanenmu kai su karɓi wannan abu, su yi amfani da shi domin su haɓaka cinikinsu da sabuwar hanyar yin adashi.
Malam Muhammad Alhassan, tarihi ya nuna ko kuma yadda muke ta gani kusan yau da kullum shi ne, ko da gwamnatoci sukan zo da tsari mai kyau na abin da suke kira empowerment, haɓaka tattalin arzikin marasa ƙarfi, a inganta sana'o'insu ko a ba su jari su je su abin nan, to amma da zarar an yi bukukuwa, an yi taro, gwamna ko chairman ya ba ko dan majalisa, bayan wata 1 2 3 kafin shekara sai kalalabi abin nan karasa. Wai yaya kake ganin cewa tunda yanzu magana muke ta a haɓaka hanyar tattalin arzikin marasa ƙarfi ta siga ko ta hanyar yin dashi ko adashi, ya kake ganin cewa irin waɗancan abubuwan ba sa ma'ana za a iya kauce musu? Misali tunda dama maganar adashi nan mun yadda cewa ana yin sa ne don bukata ta yanzu ko ta in an jima, to yayin da yanzu muke so mu ga cewa an ci gaba ana yin dashi ko adashi ta nan gaba zama mai zaman kaina, ta yaya kake ganin cewa za a kauce wancan tsari da ko kuma a yanzu ma hukumomi suke gwamnatoci daban-daban a ba da jari kafin wata 2-3 rabin shekara ɗaya ya ƙare, ya kake ganin za a kauce idan an mutum ya samu jari ta hanyar yin adashi?
To inda gani nake, ko me ka gani a duniya in ka ga ya ɗore sai ka bi shi da abin da ake cewa monitoring and evaluation, bin diddigi. Duk abinda za ka bayar ba za ka sa ido ba za ka bi diddigi ba, ba za ka bi diddiginsa ba, to ba lallai ne ka sami yadda ke so a cikinsa ba. Misali shi ne, ka ɗauko yaro ka ba shi kuɗi jari ko da kayan aiki, ka ce tafi ya sana'a, ba fa gumi ya samu kuɗin nan ba, za ka ba lallai ne ga ƙimarsa yadda kake tsammani ba. Misali in kafinta ne zai iya tashi ba gudumarsa a waje, ta yanda yake nawa ba shi isa ba, amma da shi isha wahala ya tara kuɗinta iso ba zai bar ta nan ba. To tunda shi ba zai haka ba, ya kamata hukuma ita da ta ɗebi kuɗinta ta bayar a yi haka, ita ta saka wani tsari na wannan bin diddigin, kamar sati-sati ne, sati biyu ne, sati uku ne, wata ne, don da koyar sana'a aka ba shi jari a je a duba a gani me yake yi, yana zuwa gurin sana'a ma ko baya zuwa, in ya je yana yin sana'a ko baya yi, in yana yi tana, in misali kafinta ne, yana sarrafa yana yin kujeru ko gadaje masu kyau ko baya yi, duk irin wannan abin idan ya san in aka ba shi kuɗin ba a sake shi sakakakaka haka ba, to dole sai ya kokari ya ga yayi abin da ya kamata yayi da
su amma ba sa yi ina nufin yanzu cin da misali zan samu kudin nan ne ta hanyar adashi ya kike misali wace shawara zaka ba wa su waɗanda suka samu kudi ta hanyar adashi za su yi jari a ga cewa an kauce irin wancan tsari da ake a mataki na gwamnatin an samu
to dama dai fatan mu shine shi adashi in kai da gumin ka zaka yi shi in kai shi kuma ka san wahalar da ka sha ka samu wannan kudin mu muna da mutane wanda in Allah ya daidai gurgudan yin kudinka zamu amfani da shi da kuma gurgudan bukata ta abubuwa na gari mu baka shawara wacce sana'a ya kamata kai da wannan kudin mu baka shawarar ya za a yi ka dinga bin diddigin sana'an nan da kai kanka kana ganin ci gaban ta ko aka san haka duk abin da ya shige maka duhu in Allah ya da shi dai muke da mu baka shawara ko mu je har inda kake mu duba mu ga me matsalolinka mu kuma taimaka maka amma sana'a ce ta zama bata karbu ba zamu yi baka shawarar ga wanda aka saki
to amma magana da kake yanzu kwata-kwata zaka ga kamar mutanen mu anan basu kansu bai waye da ayyuka irin naku na ƙwararru kan harkokin sarrafa kuɗaɗe da kashe su ba yaya kake ganin irin wannan abin zai tasiri misali cewa ga matsalar ban san ma kana nan ba misali kuma ban san yanzu inda zan same ka misali dole nake ƙauyen Dogwa
to a gaskiya babu hanyar da muka fi runguma sama daga wanda na ga maka dazu ta wayar da kai muna kokari kaman wannan cibiya tana yi wa mutane horo kala-kala kyauta dan na san autannin baya sun yi horo na kananan haɓaka kananan sana'o'i kyauta kusan su hudu suna yi sun yi na mata biyu sun yi na maza kashi biyu to wannan zai ba da dama ta wayar da kai ga mutane sannan kuma mu irin wannan mangarin da muke wanda ma bai san muna nan ba ko bai san amfanin mu ba to mutane suna sanin mu suna sanin amfanin mu tana kuma tunanin mu yawanci yadda zance yake zagayawa kaman iska in kai harka da mutum 1 2 3 to in Allah da su ga ya 10 wannan bangaren kenan akwai bangaren duka kuma da gwamnati da kanta ta fito da shi kama abin da ake cewa turanci financial inclusion wayo kaman saka mutane akan harkar yadda za su sami kuɗi misali yanzu duk bashin da kake nema a banki dan zaka wata sana'a za a ce sai ka kai business plan tsarin yadda kai kasuwanci sai ka kai cash flow statement yadda za kuɗi za su shigo maka yadda su fitan maka to dole abubuwan ba zai yi maka sai ƙwararre to in Allah ya kawo ka aka yi maka ka samu kuɗin to ka san muna nan kenan gobe ma an kana nema ka san sai ka zo gurin mu in ka jo ne ya nema zaka ba shawara ta gurin mu to ta irin wannan zance yana zagayawa mutane suna samun abin da ake cewa awareness suna samun ilimi da kuma sanin cewa muna nan fadaka dan a yanzu haka idan ka duba yawan garin ne saboda muna da yawa sai kai kaman ba a sani ba amma mu da muke zana ofisoshin mu ga yadda suke zuwa mu mun san mutane sun fadaka suna zuwa kuma daidai gurgudan iko wani lokacin ma bankon ne
har da yankunan karkara sukan zo muku misali daga karkara tunda kaman zaka ga ana yan ko yan binnin nan abubuwa kuna yin ba mutanen karkara misali
mutanen karkara ma suna zuwa saboda wannan harkar ba su suka da gwamnati ce bankuna su bayar su ma dole tana kawo su to in ta kawo su kuma kaga sun san muna nan kuma sun muna mu'amala da su dan ni kana nan da ke gani ba ma Kano ba na bar Kano na ji na yi ayyuka da yawa a wasu kananan hukumomi na jihohin da suke kusa da Kano kuma kadan dai bazan ce daiwa ba kadan daga kauyukan suna zuwa sosai suna zuwa sami wa office wani lokacin kuma mu shirya mu je ma har garin su dan nan san akwai lokacin da naji garin gaya naji zakirai na kuma ji bebeji da akan irin wannan fadakarwa
madalla zamu dakata nan sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu ci gaba A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da Solomon Abo da Jovadiro Diodine da suka bada umarni ni Salo Garba daga muryar Amurka a nan birnin Washington DC nake maku fatan alheri
Ta yanzu ga kuma sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya na ƙarshen mako
Jaridin jaridin na yau sai fara ne da jaridar The Sun wanda daya daga cikin manyan labaran jaridan ke cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa wani kotu na musamman da zai gudanar da shari'a ga wasu yan kungiyar Boko Haram su 1,600 da yanzu aka ake tsare da su a barikin Wawa da ke Kayinji a jihar Niger jaridar The Sun ta rawaito ministan shari'a kuma Attorney General Abubakar Malami na cewa tuni ma aka amince da wasu alƙalai guda 4 na kotun tarayya da za su gudanar da shari'a ga wayanda ake zargin da kuma kungiyar Legal Aid da za ta bada kariya ga wayanda ake zargin da ayyuka irin na ta'addanci a gargashin kungiyar ta Boko Haram. Ita kuwa jaridar Leadership ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa majalisun jihohin tarayyar Najeriya 36 sun amince a baiwa ƙananan hukumomi ƴanci da gudanar da harkokinsu. Jaridar ta ce bayan wani taro da shugabannin majalisun dokokin jihohin Najeriya 36 suka gudanar a birnin Yola ta jihar Adamawa, da ruwaito shugaban taron Honorable Ismaila Abdulmuminu Kamba kuma kakakin majalisar dokokin jihar Kebbi na cewa ƴan majalisun jihohin sun amince a baiwa ƙananan hukumomi ƴancin gudanar da harkokin yau da kullum kamar yadda majalisar tarayya ta amince da ƙudurin yin hakan. Ita kuwa jaridar Daily Trust na cewa kimanin mutane 6,500 ne suka rasa rayukansu, inda kuma wasu 62,000 suka rasa matsugunansu a sakamakon faɗace-faɗace tsakanin makiyaya da kuma manoma daga shekara ta 2010 zuwa shekara ta 2015. Rahoton wanda wata cibiya mai suna Search for Common Ground ta gudanar na cewa har ila yau faɗan ya jawo hasarar dukiya na kimanin dalar Amurka biliyan 14.7. Ita kuwa jaridar The Punch ta ruwaito kakakin ofishin jakadancin Amurka Mr. Russell Brooks na cewa gwamnatin ƙasar Amurka na goyon bayan wanzuwar zaman lafiya da ci gaban ƙasa Najeriya. A wata hira ta musamman da jaridar The Punch ɗin ta yi da kakakin ofishin jakadancin na Amurka, ya ce ƙasar Amurka ƙasa ce da ke goyon bayan Najeriya kasancewarta ƙasa ɗaya al'umma ɗaya. Ɗaya daga cikin manyan labaran da Guardian na cewa shugabannin Ohanaeze na 'yan ƙabilar Ibo suna ziyartar shugabannin arewacin Najeriya domin tabbatar da zaman lafiya a Najeriya. Jaridar ta The Guardian ta ruwaito shugaban ƙungiyar Ohanaeze Ibo Chief John Wodo na kiran samun zaman lafiya da kwanciyar hankali ba tare da kuma da nuna bambancin addini ko ƙabila ba a lokacin da ya ziyarci gwamnan jihar Gombe. Shugaban 'yan ƙabilar ta Ibo dai ya ce bai kamata a sake bari abinda ya haifar da yakin basasa shekarar 1960 ya sake aukuwa ba. Da wannan rahoto na The Guardian ne kuma muke kammala sharhin jaridun namu na wannan safiya.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana.
To muryar Amurka, shawara yau ra'ayina da nake so bari ina so bayani akan wato wannan kungiya ta Biafra. To wannan kungiya ta Biafra hakikanin gaskiya ba karamar barazana ba ce mu a Najeriya, kuma idan da akwai abin da ya fi a kira ta ta'addanci, to kungiya ce wadda za mu ce ta ta'addanci din. Kuma shawara ta ga wannan kungiya shine dan Allah dan Annabi da ya kamata su yi hakuri aje makamansu, kamar yadda zaka ga kinyamuri a cikin lungu a kato a arewa ya saki yana sana'ar sa yadda ya kamata, to mu ma ya kamata su ba al'umar Hausawa a area su. To mun Najeriya ya bawa kowanne dan kasa ya zauna a ko ina ya sana'ar sa tare da
taziya. Wani tashi su ne ke shi ga cikin wannan gida da aka riwaya za su yi wa mata taziya, ko ba su dangin iya balle na baba, ba su alaka ta auratayya, babu alaka ta makota, balle alaka ta zama anguwariya.
Yanzu kuma lokaci ne da za ku ji labarai a takaice.
To a takaice, masu bukatar zuwa Amurka daga wasu kasashe 8 za su fuskanci wasu sabbin tsauraran sharuɗa a ƙarƙashin umarnin nan na haramta ma 'yan wasu kasashe zuwa Amurka wanda aka yi ma garan bawul, wanda kuma shugaban Amurka Donald Trump ya sanya mu hannu. Shugabar Jamus Angela Merkel ta ci wa'adi na 4 a matsayin shugabar kasar Jamus a zaben shugaban kasa, wanda tun watanni 3 da aka fara yakin neman zaben sa alamomi suka nuna yadda sakamakon zai kasance kenan. To amma jam'iyyar ta Christian Democrat ta samu ƙuri'u kasa da yadda aka yi hasashe a yayin da kuma jam'iyyar masu ra'ayin riƙau ta cilla.
Masu haro da kama kawo ƙarshen shirin namu na hantsi a daidai wannan lokaci, amma da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato uku kenan agogon Ghana, za mu zo muku da wasu sabbin rotuni idan Allah ya kai mu. Kada a manta domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata, za a iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da Chibahiro Diodune da kuma Malama Zainab Abdulrahman, Muhammadu Lalo ke cewa auna lafiya daga nan sashin Hausa na Amurka, birnin Washington DC.